Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta biyo ya Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voyahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokacin a wannan hantsi na talata 31 ga watan Disamban shekara ta 2019. Murtala Faruk sanyina ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a wannan hantsin. Bayan an sha labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin jihar Zamfara ta ce ta bankaɗo wato ma'aikatan bogi da adadin su ya kai kimanin 200 ciki har da mai shekaru 119.
Wata mata wanda aka samo 200 da wani abu aka ce take karɓa wata nan ga albashinka ya dace 20,000 ne can kana karɓa albashin 150 ko da 80.
A ci gaba da bitar shekara ta 2019 mai ban kwana za mu kawo muku muhimman abubuwa daga jamhuriyar Niger. Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirinsa na Adawo Lafiya, sai dai za a yi mana aikin gafara domin ba za mu sami kawo muku sharhin jaridu daga jamhuriyar Nijar ba, to amma za mu kawo muku sakonnin da kuka aiko mana. To sai dai fa duk waɗannan sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da hantsi. An gudanar da taron majalisar tsaro ta ƙasa a Najeriya inda aka yi nazarin sha'anin tsaro a ƙasar tare da yanke shawarar fara janye sojoji daga wasu yankunan arewa maso gabashin ƙasar. An yi bitar halin da tsaron ƙasar ke ciki a taron wanda ya gudana a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari da kuma ɗaukacin manyan hafsoshin sojin ƙasar baki ɗaya. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojan ruwan Najeriya, Vice Admiral Ebok Ete Ekwe Ebas, ya yi wa 'yan jaridu ƙarin bayani jim kaɗan bayan kammala taron.
A makonni biyu kawai da suka gabata, Boko Haram sun kai hare-hare kimanin 27 a shiyar arewa maso gabashin Najeriya kaɗai. Amma zakakuran dakarunmu sun daƙile hare-haren. Har ma sun halaka wasu daga cikin kwamandojin masu da kayar bayan. Kuma fatanmu a nan shi ne kawo ƙarshen matsalolin ta'addanci a gaba ɗaya. Taron Majalisar Tsaron Najeriya kazalika ya kuma cimma fara janye sojoji daga wasu yankunan arewa maso gabashin Najeriya a shekara mai kamawa.
For those areas that we believe the military has been able to achieve the desired objectives.
Waɗannan yankuna da muka yi imanin sojoji sun cimma nasarar da ake hankoro. To a farkon shekara mai kamawa ne hukumomi irin na faran hula za su karɓi ikon gudanarwa don za a janye sojoji don ƙara mai da hankali a sauran fannonin da ake fuskantar barazana. Yayin da rundunar 'yan sandan Najeriya za ta karɓi aikin samar da tsaro a wuraren da ake ganin zaman lafiya na kan. Amma wasu daga cikin dattawan arewa maso gabashin Najeriya irin su Alhaji Bello Arabi Sardaunan Damaturu na da fargabar janye sojoji daga wannan shiya.
Mu ba za mu ba da shawaran a janye sojoji a yanzu ba. Kasancewansu a kan titunan nan da kuma kan iyakokinmu yana taimaka mana sosai. A lokacin da Boko Haram ɗin nan suka yi wogayya suka kwararo za su shigo jihar Yobe, a lokacin nan sojoji sun yi kokari wanda kowa kuma ya gani.
Amurka ta kare hare-haren da ta kai ta sama a ranar Lahadi da ta auna mayakan da suke samun goyon bayan Iran a Iraki da Siriya, ta kuma yi gargaɗin cewa za ta iya sake kai wani harin. Duk da irin sukar da jami'an Iran suka yi da kuma wata sabuwar barazana daga mayakan da kansu, ba za mu bari Iran ta sha ba na yin amfani da wasu mayaka don su kai hari a kan muradun Amurka, wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa manema labarai jiya Litinin. Yana bayyana hare-haren a matsayin na kariya. Hare-haren Amurkan ya auna wajen ajiye makaman ƙungiyar Katib Hizbullah da inda suke ba da umarni ga sauran wurare a Iraki da kuma gabashin Siriya, da ya hallaka akalla mutane 25 kana ya jikkata wasu da dama. Sai dai Amurka ta ce hare-haren saman mayar da martani ne ga harin roka a sansanin sojan Iraki a ranar Juma'a da ta gabata, wanda ya hallaka ma'aikacin kwantiragin ma'aikatar tsaron Amurka. harin da ya janyo ɓacin rai da kuma suka daga manyan jami'an gwamnatin Iraki. Ƙungiyar Taliban ta sanar jiya Litinin cewa ba ta da niyyar dakatar da yaƙi a Afghanistan. Ta yi watsi ta ce ƙarya ce kuma mara tushe. Rahotanni na cewa ƙungiyar mayakan ta shirya don ta ayyana tsagaita wuta na wani ɗan lokaci a yunkurin da take yi na ƙullar yarjejeniyar zaman lafiya tare da Amurka. Sanarwar tana zuwa ne kwana ɗaya bayan da mayakan ƙungiyar Taliban suka kashe akalla jami'an tsaron Afghanistan 14 a cikin jerin munanan hare-haren da ya halaka mutane da dama a cikin makon da ya gabata. Mai magana da yawun ƙungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa sun fara tuntuɓar shugabannin ƙungiyar a matakai daban-daban a yanzu haka don su amince da buƙatar Amurka ga mayakan ƙungiyar da su rage tashin hankali. Gaskiyar abin da yake faruwa shine ƙungiyar Taliban ba ta da niyyar ta ayyana tsagaita wuta, Mujahid ya ce. Duk wasu rahotanni da ake yayatawa a kafofin sadarwa farfaganda ce ta makiya.
Tawa gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To madalla. Gwamnatin jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya ta ce ta bankaɗo ma'aikatan bogi da adadinsu ya kai kimanin 200, ciki ko har da wani mai shekaru 119. Nasiru Adamu Alhikaya na ɗauke da ƙarin bayani.
A watan daga gusa babban birnin jihar ya nuna cewa cikin waɗanda gwamnatin ke tuhuma har da wani mai shekaru 119 da ke ci gaba da amsar albashi. Inda binciken ya zama sahihi a tsarin aikin gwamnati a Najeriya ya zama wajibi ma'aikaci ya yi ritaya in ya cika shekaru 35 yana aiki ko kuma ya cika shekaru 60 a duniya. Mai taimakawa gwamnan jihar kan labaru da yanar gizo Zailani Baffa ya ce dubban sunaye aka gano na karɓar albashin ta barauniyar hanya fiye da labarin da aka samu na kimanin mutum 200.
Misalin mutum 4,900 da kawai suna da matsalolin albashi. Akwai waɗanda kuma ya kamata a ce sun yi ritaya ma kwata-kwata, an aka samu wanda a yau in shekarunsa suna yin shekara 119, wato yana karɓan albashi.
Zilani, a ina ya ake aka tabbatar da cewa shekarun mutumin nan sun kai 119?
Ma'ana yanzu kai a matsayinka na ma'aikacin VOA, matuƙar ba ka yi ritaya ba, ai kullun albashin yana tafiya, in ma mutuwa kai dai albashi yana tafiya. Saboda haka kai a matsayin.
Zilani, ba mamaki mutumin ma baya raye kenan, kawai su.
Ba mamaki mutum baya rai. Ai shi ne abin da aka ce duk wanda ya san shi albashinsa a ka'ida yake zo ya kare kansa. Wata mata wanda aka samo ta yar uwar shi kwamishina wanda ya saukane a kogunan gusau 200 da wani abu aka ce take karɓa wata. Nan ga albashinka ya dace 20,000 ne, can kana karɓa albashin 150 ko da 80.
Wannan fa za a yi tunanin har yanzu kamar bita da kulli ne ga shi
su zo su kare kansu. Ai faɗawa kai a duniya.
Kwamishinan kuɗi na jihar Rabiu Garba ya fito da batun binciken da nuna hatta mataimakin gwamnan jihar da ke kan kujera Mahadi Ali Gusau ya samu neman basin yana karɓar albashi kashi biyu, amma ya ɗau matakin kare kansa inda aka gano lamarin ba haka yake ba. Bala Muhammad, darakta ne ɗan asalin jihar Zamfara da ya ritaya a tarayya, ya nuna al'ajabin samun wanda ya haura shekaru 100 a sunayen.
Wannan shirme ne kuma ba magana cewa da mahankali zai kama ba. Za a iya samun ɗin an yi wannan shekarun ana biyan albashi da sunan wani, amma ba wai a zahiri a ce wai ma'aikaci ba gaskiya ba ne. Sai a ga ya mutum ya ce ya ritaya a shekara 60, ya sake ninka shekarunsa. Duk mutumin da yake kansa sun yi ritaya ya daɗe a duniya bai wuce ya ƙara shekara 20. A ce da kai ya shekara 80 ko 80 da ɗan wani abu ba, amma a ce da kai mutum ya yi ritaya ya kai 100 da wani abu na karɓar pension ba gaskiya ba ne. Balantana ma a ce albashi ana biyan sa albashi. Amma waɗannan abubuwa na bogi na ƙarya da man ba ka rasa su. Ina za mu tsaya mu gaya kanmu gaskiya. Ka je jiha ka ga irin gidajen da ma'aikatan jihohi suke ginawa, ba ka wani kasuwanci a jiha za ka tarar mutum ya kai darakta, amma albashinsa bai wuce 50 ko 60 ba. To ina suke samun kuɗi suke gina waɗannan manya-manyan gidaje wanda da yawan sun suka sauka ma ba ka iya maintain ɗin gidajen.
Yawancin sabbin gwamnatoci na ɗaukar irin wannan matakin na tantance yawan ma'aikata don rage maƙudan kuɗi da suke tafiya wajen biyan albashi. Nasiru da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, a ci gaba da bitar shekara ta 2019 mai ban kwana, tamar a bari ta duba mana wasu muhimman abubuwa da suka wakana a kasar jamhuriyar Nijar. Ga rahoton nata.
din masu danyen kaya in aka ce an yi abu kamar na awa ɗaya ko awa biyu mu muke cutuwa saboda mu kayan mu kaya ne wanda bayya jimurin ajiya inda yanzu da aka ce an rihe boda nan mutane sun yi asara ba kadan ba shi ko da abun da za a yi gwamnati da gwamnati ba mu san ba ko menene mu Nijar da Najeriya dokar mu ba ɗaya bace kenan mu san menene yasa suka yi ba
ki yanzu komai ya tashi yo ka je ka kawo da wahala dalilin ka wannan riya an yadda aka ya kawo da yawa mutane ko ne yana jaji
Alhaji Sani mataimaki ne na kungiyar ƴan kasuwa ta Jihar Maradi.
Muna fuskantar kalubale ga bisa ga shigowar kaya. In muka siyo kaya suna ɗan yin sati biyu har zuwa sati uku ba a samu kaya ba.
Su ma dai ƴan canji matsalar ta shafe su.
Sanadiyar rihe bodan nan mun dan samu karancin zirga-zirga na ciniki daga kasuwancin naira zuwa sefa. Mutane ba su shiga kamar yadda kasuwa ke bada. A da an ana shiga cikin kashi goma yanzu bai wuce kashi biyu ne ke shiga ya kasance zaune ne muke da su harkoki sun tsaya ba su tafiya inda muke so
bayan nan shugaban kasar ta Najeriya Muhammadu Buhari ya fitar da wata doka ta yin hani da fita da man fetur Sunday Olise kakaki ne na masu kawo mai wato ruwa-ruwa a nan da jihar da magaram
mu anan sai dai mu mai kuka amma isan samu ne kuwa kai daga kamata ba mai kuka ba kenan diya da za a yi ko gwamnati ko masu ba ta shawara ko ƴan harhula ko ƴan adawa ko mu talaka da kanmu ya kamata mu yi da gwamnati ta cewa ko talaka fa zaman lahiya ma duka abun nake wannan man da ake shadar yi shine mai in yi ƙarin talaka abun akwai mutane a ciki
a kuma cikin wannan shekara ne aka gudanar da babban taron ministoci wato Zulekaf a jamhuriyar Niger wato a babban birnin Yamai inda aka tattauna batutuwan aiki da tsari na ciniki bai daya Allahan Kurau shine ministan harkokin waje na jamhuriyar Niger
watanni da watanni ana magana argamu yau Allah ya kawo mana ranar mun fara aikin mu duk abubuwan da kuka sani sun damu mu a cikin rayuwar Africa nan ne za a magana su babu wani wuri sai nan mu ministoci mu yi nan da kwana biyu shugabanni su zo kuma babban matutu a kun san dai na farko ana bikin fara aiki da wannan sabuwar kungiyar yarjejeniyar da aka ce ma ciniki bai daya
maganar yarjejeniyar amfani da kudade na bai daya ga kasashen Afrika wato ECO ƴan kasuwa sun yaba da shi inji Alhaji Babukir dan kasuwa a jihar da magaram
kowa ya san wannan yarjejeniya alheri ne za ta kawo kuma a ganin mu ta kama alherin amma galibi mu nan Niger kasuwar mu da muke yi karamar kasuwa ce wadda take takaje ka sayo ka saida kaje ka sayo ka saida
sai kuma bangaren kiwon lafiya a shekarar nan ne aka samu bullar cutar sankarau a garin Korama dake jihar da magaram Abu Yahaya shine babban director na hukumar kiwon lafiya ta jihar da magaram
gaba ɗaya zan ci mutum 12 muka yi sakamako a yau dai a yanzu dai bisa ga wurin da muka kebe na kula da wayannan malati akwai mutum 7 ana musu magani yadda ya kamata
hukumomin kiwon lafiya sun guduri kawo ƙarshen cutar ta sankarau a jamhuriyar Niger cewar ministan kiwon lafiya Idi Mai Nasara yara miliyan 6 ne abin ya shafa inda gwamnati ta saka kudade kimanin miliyar 2 da miliyan 300 a wani tallafi na kungiyoyin UNICEF Gavi da kuma OMS inda aka dauki tsawon mako daya ana allurar rigakafin haka kuma ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Niger ya fitar da wata takarda wadda ya sheda ma masu gidajen sayar da magani wato pharmacy su dakatar da sai da maganin Pneumorel 80mg na ruwa da kuma kwayoyi a cikin wannan shekara ne aka fuskanci zazzabin cizon sauro mai yawa abinda ya kai hukumomi na kiwon lafiya daukan matakai na rigakafi kamar labari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger
a gaida tamar abari za mu kawo muku shirin a dawo lafiya to amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar
manta
madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC inda agogonmu yake cewa karfe 2:18 na dare a nan Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya ke kawo shirin karshe na wannan shekarar 2019 da take bankwana da mu. Har yau muna duban abubuwa da muka tattauna a baya ne. Yayin da duniya ta yi bukin makon tunawa da waɗanda hatsarin mota ya ritsa da su ko iyalansu ga abin da muka kawo muku akan wannan shirin. Ba dadewa ba duniya ta yi bukin ranar tunawa da waɗanda hatsarin ababen hawa ya ritsa da su. Bukin da ake yi a kowace ranar Lahadi ta uku a cikin watan Nuwamba a kowace shekara. Wata kungiya mai zaman kanta a ƙasar Burtaniya wadda wata macen da ta taba hatsarin mota ta kafa wannan kungiya ita ce ta fara kirkiro da wannan ranar a shekarar 1993 kana babban taron majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da wannan ranar a shekarar 2005 a wannan rana ana tunawa da mutanen da suka fada cikin hatsarin ababen hawa da iyalansu ta yadda ya dace a ƙasashen mu ma mahukunta suka yi amfani da wannan lokacin su yi duba ga hali da ake ciki akan batutuwan hatsarin ababen hawan dalili kuma kenan da wakilin mu Amina Mustafa Nasir Batsari ya tuntubi komandan hukumar kiyaye hatsarin ta Najeriya ta Road Safety ciyar jihar Neja Joel Dagwa inda shi ma yayi bayani akan abubuwa da suke yi a wannan ranar kamar haka
abin da muke ga ma jama'a da kuma makasudin wannan abubuwa da muke yi shine mu fadakar da mutane akan illan rashin amfani da hanya ta hanya da ya kamata. Ya kai kana tafiya a kafa ne, kana amfani da mota ne, kana amfani da mashin ne, akwai dokokin hanya. Idan kowanne mu ya bi waɗannan dokoki din, za mu ci moriyar wannan hanya din. Amma yayin da bamu bi waɗannan dokokin ba, dole ne za a samu irin waɗannan abubuwa wadda muke magana a kai, wanda kuma ba su da kyau, ba mu da jin daɗin su. But babban abu da muke fadakarwa a kai shine waɗanda sun rasa kamnatatunsu, waɗanda kamnatatunsu sun samu rashin lafiya, kuma waɗansu sun zama rai kokon mutuwa kokon, su sun san irin raɗaɗi da kuma irin ciwo da zulumi da tunani da suka shiga ciki. Waɗansu kuma har a yau suna kan waɗannan, suna wannan zulumi ɗin, wanda shine muke kokarin mu ja hankalin mutane zuwa ga irin waɗannan abubuwa ɗin.
To madalla, a baya mun tattauna da direbobi a jihar Kano domin jin hulɗarsu da ma'aikata da ba fasinjoji da suke ɗauka. Nan kuma ga yanda shirin ya tafi, a ci gaba da bibiyar hulɗar direbobi da fasinjojinsu da ba ma'aikata a kan hanya. Shirin a dawo lafiya zai ƙarasa hira da ya faro da wasu direbobi, inda muka kai kan Malam Abubakar, wanda ke mana bayani akan mu'amalarsa da fasinjoji, inda yace yakan dauki shawara daga fasinjojinsa idan yaga shawarar za ta amfanar. Ga ci gaban hirarsa da wakilinmu a Kano, Mahmud Ibrahim Kwali.
Tunda muna gani wani lokacin sai a dinga samun musayar yawo tsakanin fasinja da wasu direbobin.
Haka ne, akwai ruwan da nelodi ma wani alaji yake ce min, to kai ka sai speed limit din mana, nace ya zan iya siya 50,000. Yace to me mota ya siya ma mana, nace to ya me mota zai siya min, tunda ba mota ce za ta tsaya ba, an ba shi iya abu kamar caza baya da girma haka, a ce sai an sai za a tuki. Ai kaga takura ne ko ba haka ba? Ai takura ne. To shine dai muka dan canza yawo da shiyaran sai baci ya shure kyale, da har dai na soke shi bai kara wata magana ba.
Bai kare maka magana
gaskiya gaskiya.
To ne zan sauka baka ce masa Alhaji Azuma?
Gaskiya gaskiya bace masa ba. Bace masa ba Alhaji.
Amma me yasa ku ba ku san speed limit din nan?
To wallahi Alhaji,
kaman yana nuna kaman ba ku da gaskiya.
Eh, wallahi ba haka bane. Ai subhanahu wataala ma in aka ce za a yi mutane kididdiga Alhaji ba mai shiga aljanna. Doka suke nufi kamar 20, ka zo da 18 19 yan biyun ai sai ai maka afuwa, ko guda ɗaya ko uku ai sai ai maka afuwa.
Wai saboda tsadar shi speed limit din nan ce yasa ba kwa san sa ne ko menene?
To gashi da tsadar dai Alhaji 50,000, kuma gashi mu bamu ga amfanin sa ba, tunda motocin mu ba sababbi bane, na cikila ne, ba ko ina muke zuwa inda zamu yi wannan gudun da ake zato ba.
Ba ma kwa gudun da
ba ma yi, wallahi cikila ce, zaka ta kai wani gudu zaka yi, lamuka da a hanya wani irin gudu zaka yi, ka gani ka dau loadin samaila ina zaka ji? Kaga ba wani gudu muke ba wallahi a hanya. Kuma wani misali an ce 50,000 motar na hoci, wallahi akwai motar 200 dan wani abu nan tana aiki. Wallahi mala
haka muke gungura,
wallahi haka muke gungura, wallahi tallahi akwai ta 200 dan wani abu, kuma za ta je ta dawo, haka ake gungura. To an ce sai an sai speed limit
200 sada ko kuke yi
ba? Ba ka sada wallahi, ba ka sada. Yana yace Peugeot ba ta da tsada, ka san ba ta da balu inta abun nan, ka siyo ta inta dan saki ba balu. To 200 wani abu ana samun ta, ko me kyau ce, zaka je ka dawo kullun, Allah ya da Allah ya tsare, za a nemi abinci insha Allah.
To yaya kake ganin za'aurare matsaloli musamman ku ta bangaren kudin kalubalen da kuke fuskanta da ma'aikata da kuma ko yar rahin fahimtar da ake samu da fasinjoji tsakanin?
Eh, to shine dai mun abin da muke so a warware, kamar dai su ma'aikata su rinka yi mana uzuri da abin da aka tarin direba, inda yana da direba license, yana da takardun mota, safaya ta yasa mai kyauci, jog wheel subhana, komai yana da shi, dan wannan speed limit din don Allah a rika daga mana kafa a kyale mu a hakura, ba za mu iya yi ba.
To rashin hakurin da wasu kuke nuna wa fasinjoji fa?
To shi wannan kaga yanayi ne, kowa da yanayinsa, ko ba haka? Mu'amala ce kowa kuma da yadda yake yi, wani za ka ga yana sassauci, wani kuma za ka gaji da ka dan taba zai zaburo, wannan shi ne.
Na haka dai dole a dinga hakuri da
juna. Ah, insha Allah muna hakuri da juna, insha Allah.
Annan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau da ma shekarar baki ɗaya. Sai wani sabon mako idan Allah ya kai mu. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC, da ma wakilanmu a faɗin duniya da suke taimakawa nasarar wannan shiri, da jami'an da muka tattauna da su akan wannan shiri, Baba Yakubu Makeri ne ke cewa barkanmu da sabuwar shekara, kuma a yi bukukuwar shiga sabuwar shekara lamun lafiya, kuma a dawo lafiya.
Tumarillah Baba Yakubu a sauka lafiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum biyoyi America. Sunana Kasim Aliyu, sardaunan matasan Asada a jihar Sokoto. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina son amfani da wannan dama biyoyi America ku isar da sakona na ta'aziyyarmu babban rashin da muka yi na dan majalisa mai wakiltar Kebbi a jihar Sokoto, Alhaji Harisu Kebbi. Ina isar da sako ga dukkanin al'ummar jihar Sokoto, kuma shi kai ne jagoran wannan jam'iyya ta mutane APC a jihar Sokoto. Senator Alhaji Dr. Aliyu Magatakarduwa, mafakarkin mun Sokoto, da chairman party na jihar Sokoto, da dukkanin ilahirin 'ya'yan jam'iyyar jihar Sokoto, maza da mata, da kuma iyalan marigayi Alhaji Harisu Kebbi. Babban rashin da aka yi, da fatan Allah ya ji ƙanshi ya gafarta mishi, ya ba iyalai da 'yan uwa hakuri wannan babban rashin da aka yi. Na gode mai magana Asma Aliyu, sardaunan matasan Asada a jihar Sokoto.
Assalamu alaikum gida da dukkan Amurka. Da farko sunana Gambo Barau Fatosku, nan tsohuwar kasuwa garin Fatosku. A yau ina so na yi ka saƙon ban gajiya da kuma fatan alkhairi da lahirin 'yan uwana na garinmu na Fatosku da na jihata ta Yobe da al'ummata ta ƙasa ta Najeriya da kuma al'umma na duniya baki ɗaya. Wannan shekara ta 2019 da take dabda za ta ƙare a gobe, da fatan Allah Ubangiji ya sanya alkhairi abubuwan da muka yi, da yadda muka gani na alkhairi, da yadda muka gani na tashin hankali. Allah ka sanya wani alkhairi a cikin alkhairi, ko da mun gani mabacewa, Allah kar ya ƙara maimaita mana su. Allah.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Bakka Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa, Najeriya. Yau ita ce rana ta ƙarshe a shekara ta 2019. Don haka duk alkhairai da muka gani, Allah subhanahu wa ta'ala shi maimaita mana ninkin ba ninkin, amin. Masifu da bala'i da muka gani a ciki, kada Allah shi maimaita mana. Al'ummar Najeriya, tun matsalar da muka tsinci kanmu a ciki, kada a manta ba haka maƙiyan ƙasar nan ciki da wajenta suka so ba, sun so mu shiga matsalar da tafi haka. Kuma da yardar Allah, mun gani hagar su bata kimmarwa ba. Bakka Adama Refata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawa, Najeriya.
Lokaci ya yi kuma da balle zai dawo da labarai, amma a takaice.
So baban Mubarak, 'yan kasar Guinea-Bissau suna dakon sakamakon zaben shugaban kasar zagaye na biyu, wanda tsoffin firaministan kasar biyu suka fafata, kana dukkansu sun yi alkawarin dawo da kwanciyar hankali a fagen siyasar kasar. Zaben yana zuwa ne bayan shafe shekaru ana rikicin siyasa, abinda ya hana karamar kasar da ke Afirka ta yamma ci gaba. Sakamakon farko na zaben za a fitar da shi ne a gobe Laraba, a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar. Mayakan kungiyar Al-Shabab sun ɗauki alhakin kai harin wata babbar mota ɗauke da bama-bamai ranar Asabar a Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, wanda ya hallaka akalla mutane 80 da kuma raunata wasu 78. Amurka ta kare hare-haren da ta kai ta sama a ranar Lahadi da ta auna mayakan da suke samun goyon bayan Iran a Iraki da Siriya, ta kuma yi gargaɗin cewa za ta iya sake kai wani harin, duk da irin sukar da jami'an Iran suka yi da kuma wata sabuwar barazana daga mayakan da kansu.
To, da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin. Sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da wanda ya ba da umarni Solomon Abo, sai kuma injiniyanmu na wannan hantsi Tony Pollack, Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC ke sallama. Ma'assalam.